Tana da shekara 1446 wanda hakan yayi daidai da wata 20 din amma ta watan daya na shekara ta 2025 a shekarar boko muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala yabo da jinjina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna ƙara godewa Allah da ya hada mu a wannan masallaci masallacin Al-Furqan da ke nan a Aliyu Ibano a nan cikin garin Kano a birnin Kano cikin jerin gwanan laccoci da gidauniyar Al-Hawariyun suka shirya don zaburar da mutane kan sanin matsayin abokan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma majibantansa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko aya ɗaya ne kadai Allah ya saukar ta matsayinsu cewa da Allah ya yi babu ruwan Allah da imanin da ba irin nasu ba fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadu wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq kadai ya ishe su matsayi amma kasantuwa su abokan tafiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka fi kowa sanin manzon Allah yasa aka ci gaba da zakulowa mutane ta bangarori daban-daban irin yanda za su sake zamtowa abun koyi domin duk wanda zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in bai bi turbarsu ba ba zai isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hakikanin isa ba bayan Allah yau ita ce lacca ta uku lacca ta hudu ne amma ta rikide ta dawo ta uku kuma malaminmu wanda zai gabatar mana wannan lacca ina ganin a irin wannan gurin aka ce na yi bayani a kansa kada ma wato rikitar da mutane wa malam zanyi malam dai kowa ya sani an haife shi a tsakiyar shekara ta 1970 kimanin shekara 55 da suka wuce kenan amma malam bai gama cika 55 din ba saura wata biyar malam an haife shi ne a garin Makka saboda haka kada ku kara cewa malam dan Kano ne kuma idan kana magana akan asalin iyayen malam ne sai mu ce sun zo daga garin Gatafa a jihar Jigawa daga Makka rijiyar lemo a nan sun suka zo bayan dawowarsu daga Makka ba ma malam ba har wasu daga cikin kannansa a Makka aka haife su malam ya kai mataki na kololuwa a ilimin takarda don malam farfesa ne amma karatun ya riga ya farfesan zuwa saboda haka wato farfesanci ya samu daraja na san malam ba zai bani ba amma abinda ke da mahimmanci shine muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce wa malamin mu gaba a cikin wannan lacca malam marubuci ne kuma malam ina ka fito karatu ne ina za ka karatu duk wani wanda zai baka labarin karatunsa da yadda yake son karatu bai kai mu almajiransa da muke shiga da fice dare da rana a gurare daban-daban muka san haka ba malam ya yi rubuce-rubuce da Hausa
ya yi rubuce-rubuce mafiya yawa da Larabci an tarjaba rubuce-rubucen malam da Turanci wasu littafa cikin mujallade biyar wasu cikin mujallade biyu wasu cikin mujallade ɗaya wasu cikin gilaf wasu kuma makalat ne mu ɗaliban ilimi mun san da haka balma in ka ɗauki babbar cibiya da ta tara bayanai na ilimi a yau irin cibiyar nan ko kuma taskar Shamila zaka ga rubuce rubuce Malam Ade mu Bahaushe ɗan Najeriya babu wanda ya samu rabo da yawa ya shigar da mu a al-Arabs cikin duniyar ilimi kamar malam muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya yi wa malam jagora mu saurari wannan lacca mu amfana kuma laccar kamar da ku sani cewa tana da gabobi bayan gabatarwar laccar da malam zai yi akwai ta'aliki sannan kuma akwai jawabi na shugaban zama da wannan nake marabta dukkan kowa da kowa musamman manya manyan malaman mu ga abokin mala abokin karatun mala kuma yayan mala Dr. Bashir Ali Umar muna maraba da mala sannan ga stop mala sai yanzu na kenan na fara kira wasu na gargabar ko mala Imam Ahlus Sunna baban kowa da kowa Sheikh Abdul Wahab Abdullah da sauran almajiran mala wanda kisu suma a mataki na malamai suke muna marabtar kowa da wannan zan cewa malam malam wannan lacca kana da minti 55 a ciki insha Allah wal tafaddal mashkuran ma'jura
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yi wa Allah godiya da ya bamu damar haduwa a wannan guri mai albarka a wannan masallaci na Al-Furqan da ke nan cikin garin Kano a wannan yammaci na Litinin daren Talata yau muna 20 ga watan Rajab hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan 1 shekarar miladiya ta 2025 muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya bamu aran lokaci da rai da lafiya har muka samu ganin wannan lecture ta uku a cikin jerin gwanan laccoci da aka tsara ko in ce committee al-hawariyuna suka tsara domin kara wa mutane bayanin martabar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da kyakkyawar alaƙar da take tsakanin su da manzo sallallahu alaihi wa sallama babu shakka laktoci biyu da suka gabata sun ba da haske kwarai da gaske akan abin da ya shafi waɗannan bayan Allah sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama tun daga kariya da suka riƙa bashi da kuma yadda suka nuna masa ƙauna a kafuwar tarihi kakab tun daga farkon duniya kuma har Allah ya naɗe ƙasa ba za a taɓa samun wata al'umma da suka so annabin su suka so manzon su ba kamar yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna masa kauna lakcar jiya wanda dan uwa Dr. Bashir Ali Umar yayi ta haskaka akan wannan mawdu'i kuma na tabbata da za a yi mako guda akan bayanin irin kaunar da sahabbai suke yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a iya gama bayani akan ta ba maganar عروة ابن مسعود الثقفي رحمه الله رضي الله تعالى عنه لوك تنينا با مسلمي با باين ياغا النبي صلى الله عليه وسلم دا إرن صحب دا إرن قوند صحب سكي نونا مسا يقوم تكي متى ننسى قريشاوا يكي تشوا أي قوم لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي وما رأيت ملكا يحبه أصحابه ويعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه وجلده وإن أمرهم ابتدروا أمره وإن تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون نظر إليه تعظيما له يكي تشعى والله نايا ودونيا ناشق قصة شهيدة بند بان naga manyan masarautu iri iri a duniya, naga ma da sarakuna manya manya, naje naga mu da sarakuna irin Kaisar da Kisra da Najashi. Yace ban taba ga wani basaraki ba da mutanen sa suke girmama shi kamar yanda sahabban annabi suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum, duk sanda zai yi kaki, kakin nan zai fado ne a cikin tafin hannun ɗaya daga cikin su, ya shafe fuskar sa da jikin sa da shi. Da zarar ya umarce su, kuma gaggawa suke yi wajen ainihin zartar da wannan umarnin nasa. Wa idza tawadda kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, idan kuma ya alwala kamar sa kashe kansu wajen kokawa su samu albarkar ruwan alwalarsa. Sannan idan yana magana duk za su yi shiru, ba mai daga miliyarsa, sannan babu mai iya daga idansa ya sa a idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda girmama shi da suke yi. Abu Sufyan shi ma a lokacin yana kafiri kafin ya musulunta yake cewa ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ban taba ga wani mutum ba, ban taba ga wani mutum ba da yake son wani mutum kamar yanda sahabban annabi suke son sa. Haka nan Anas ibn Malik خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اكيتشي ولم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب وني متند صحابي سكي سو كمري دا سكي سو النبي صلى الله عليه وسلم سيدي منين ما اونن سويهيا سويهيا با كلمه شي دا اكي واتو توفا تا دا هرشن باكي با دا فاتر باكي با كل با وني ابو بني كوي دا متن زي ريكا توتيسا akwai ma'auninta. Idan mun ji cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna son shi, to akwai ma'aunin soyayya. Babban ma'aunin soyayya shine biyayya, shine muwafaqa, ya zanto aikinka yana daidai da aikin wanda kake so, kana san abin da yake so, kana kaunar abin da yake kauna, kana kin abin da yake ki. Wannan shine ma'auni na gaskiyar soyayya ko soyayya ta gaskiya. Allah subhanahu wata'ala yayi kira a wurare daban-daban akan ayyuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ati'u Allah wa rasulahu. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ayoyi jiyawa sun nuna cewa ayyuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a, ayi masa biyayya, abi umarninsa, a guje wa haninsa. Allah subhanahu wata'ala ya nuna duk wani manzo ma da ya aiko a bayan ƙasa abinda ya dora wa mutanen sa kenan su yi masa biyayya. Wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah, ba wani manzo da muka taba aikowa sai dan ayi masa da'a da izinin Allah. Da haka sahabbai sun san wannan, sun fahimci wannan, kuma Allah ya ba da shaida a kansu cewa sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya, sun masa da'a, sun ce min ji mun bi. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. حكى الله سبحانه وتعالى يبارك شهيدا جمد منزول صلى الله عليه وسلم سحب بنسى شواسنشي سمعنا وأطعنا غفرانك من جكم من بي Allah ka gafarta mana. Haka Allah ya bada shaida cewa sun yi wannan ikirari, cewa sun ji sun bi, kuma suka nemi gafarar Allah, kuma Allah da kansa ya ce qad fa'altu, na gafarta muku. Allah subhanahu wataala na cewa inna ma kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. حكى ابنجي سبحانه وتعالى ييتي بنسو دا تشيوا سن يوا النبي صلى الله عليه وسلم بيهيا سن بي الله سن بي منزنسا صلى الله عليه وسلم وند wannan shine ayar soyayya. لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. inda sanda kake yi wa ma'aiki ko sanda kake yi wa Allah na gaskiya ne, to da kai wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama biyayya, ko da kai wa Allah biyayya, domin duk inda aka samu masoyi to yana yi wa masoyinsa da'a ne. An tambayi ruwayin أبو الحسن أحمد أبو الحسن ابن أحمد البغدادي الفقيه الزاهد أن تنبيشي ميتشي سويا سيتي الموافقة في جميع الأحوال كداتي دمسو ينكا أي كنسا ينسى دبلنسا كداتي أتكنكو ونيني كذنتو ميبيايا لشي هارواني أنا تشيوا دنيا نونس أنن سويا يرسى دمسو يسا da irin gaskiyar kaunar da yake yi mata yace walau kunti li mut muttu sam'an wa ta'atan wa qultu li da'il maut ahlan wa marhaba da zaki ce da ni ummutu da zaki ce mun ummutu to zan mutu saboda in nuna miki na ci kuma na bi zan ce wa mai kira mutuwa ahlan wa marhaban maraba lalela ne a zo a tafi da ni har wani ce walau kunti في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن من وسالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها رضا لك هدى منك لي أو ضلة من ضلالك يكي تيوى دا ذاك تيوى دني إنسا قفرتا أتكي موتا كما نتبت رتيوى إنسا قفرتا وأتكي موتا زنسا ميردرك كما زامسا مكسنتي دجونا yace to da na sa kafattawa a cikin wuta na takata ko da shiriya ne ko da bata ne da sai nayi wannan duka dan su fassara maka ma'anar soyayya da take cikin zuciyarsu littafin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da tarihin sahabbai cike suke fal da bayanin labararruka daban-daban na irin biyayya da sahabbai suka nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama zamu bada kadan daga cikin misalai saboda abin da yawa zamu faɗi wasu misalai waɗanda suke nuna mana irin biyayya da sahabbai suke yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikin umarninsa da hannunsa na farko ya kamata mu sani su sahabbai abin da yake gaban su kawai shine su ga annabi yayi su yi su ga ya bari su bari ba ruwan su da me yasa yayi me yasa ya bari sai kawai yin nasa shi zai sa su yi barin nasa shi zai sa su bari misalin wannan hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yake cewa wata rana muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya cire takalmin sa ya aje a hagunsa sai mu ma duka muka cire takalmin mu sai da ya gama sallah sai yake cewa ma hamalakum ala ilqa'in alikum me yasa kuka cire takalmin ku amsar da suka ba su suka ce ra'aynaka alqaytana alayka fa alqayna li alana mun ga ka cire ne saka suke muka cire sun ga ya sa ya kama sallah da takalmin sa suka sa suka ga ya cire suka cire me yasa suka sa basu tambaye shi me yasa ba sai dan kawai ya sa me yasa suka cire saboda kawai ya cire haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka kasance shi yasa al-mulla al-qari a karkashin wannan hadisi kamar yadda yake cikin littafin samirqat al-mafatih yake cewa wa hadha yadullu ala kamal mutaba'atihi wannan yana nuna cikar biyayyar su ga annabi sallallahu alaihi wa sallam abu nabi da yake nuna maka irin tsananin biyayya da suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin abin da yake umarta su ko ya hana su wani lokaci zai yi musu umarni ko ya yi hani ko da umarnin bai kai matakin wajibi ba amma sai su mai da shi al'ada su mai da shi ɗabi'arsu sai su rike shi har abada ba za su sake shi ba misali anan hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim hadisin Ali ibn Abi Talib lokacin da Fatima bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha lokacin da taje take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam a bata iraiki wanda za ta taya ta aikin gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi sai yake ba su shawara cewa ala akhbirukum bima huwa khairun min bana ba ku labarin abin da yafi yar aiki da kike nema ba suka ce ya rasulullahi muna so sai ce tusabbihin allaha inda manamiki 33 wa tahmadin allaha 33 wa tukabbirin allaha 34 wa hadha khairun min khadimin ki rika tasbihi 33 in kin zo kwanciya sannan ki yi tahmidi alhamdulillah 33 sannan ki ce Allahu akbar 34 yace wannan yafi miki alkhairi fiye da hadimin da kike ko yar aikin da kike nema sayyidina ali yace tunda naji wannan fa ma taraktuha ba'du ya zanto kowane lokaci nazo kwanciya sai na fada haka sai Abdurrahman ibn Abi Layla kamar da yake cikin sayyid Muslim sai ya tambaye shi ko kuma Abdullah ibn Kawwa kamar da yake cikin musannaf ibn Abi Shayba sai yake tambayar sa cewa wala laylatus siffin har a daren yakin siffin baka manta ba yace wala laylatus siffin har a daren yakin siffin ana cikin wannan gumurzu da dauki ba dadi kurar yaki tana tashi amma da yazo kwanciya bai manta da wannan tasbihi da wannan zikiri ba ya mai da shi ya zama masa ada ya zama masa suluk ya zama masa dabi'a ko da yaushe yana shi har karshen rayuwarsa haka nan daga cikin irin misalan wannan sayyidina Abdullahi dan Umar kamar da yazo cikin sahihaini hadisin Salim ibn Abdullahi daga babansa yake cewa shi Abdullahi dan Umar yake cewa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama mutane wato sahabbai sun kasance idan ɗayan su yayi mafarki sai ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya bashi labarin mafarkin da yayi sai Annabi ya gaya masa fassarar mafarkin sa yace ni a wannan lokacin ina matashi na ina kwana a masallaci a lokacin ko aure bai yi ba ina kwana a masallaci saboda haka ina ta san nima in ga nayi mafarki da in zo in gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bani fassarar sa yace ina bacci kawai sai ne mafarki ga wasu mala'iku nan guda biyu sun zo sun kama ni sun durfafa wuta da ni shikenan sai na ga wuta gata nan an yi mata wato dan daure bakinta kamar yadda ake daure bakin rijiya sannan ga wasu mutane da na san su a cikin wutar saboda haka sai na rika cewa a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar ko kai ne kai mafarki kaga an mala'iku sun sunkume ka sun nufi wuta da kai dole hankali ya tashi ce nake ta a'udhu billahi minan nar Allah kai mana tsari daga wuta yace sai ga wani mala'ika ya tare mu sai yake cewa da ni lam tura kakka furgita kakka tsurata sai bacci sai mafarkin ya kare a haka kaga dole hankali ya tashi shi maimakon ya mafarki yana aljanna ko yana cin ƴaƴan tatuwan aljanna sai ga mala'iku za su kai shi wuta har ya ga wasu mutane a cikin wuta da ya sani dan haka da yaje sai ya gaya wa 'yar uwarsa Hafsa ummul mu'minin labarin mafarkin da yayi ita kuma sai ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni'mar rajulu abdullah law kana yusalli min al-layl ma dalla da wannan mutum abdullahi dama yana tashi da dare yana sallah kaga kamar ya kwadaitar da shi akan cewa ya qiyamul layl amma min al-layl ba wai duka dare ba to daga lokacin sai sayyidina abdullahi dan umar ya daina bacci a daddare sai dan lokaci kankani fakana ba'du la yanamu min al-layli illa qalila wanda annabi sallallahu alaihi wasallam law kana yusalli min al-layli amma tun daga lokacin da yaji wannan sai ya zanto dan baccin sa kadan yake yi da daddare kano qalilan min al-layli ma yahja'un haka nan daga cikin irin wannan biyayya wata addu'a da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci falalarta tun daga lokacin ya lizumce ta har karshen rayuwarsa ita kuma riwaya sahih Muslim lokacin da Abdullahi dan Umar yake cewa muna cikin sallah sai wani mutum yake ce sai muka ji wani mutum yana cewa Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila da aka gama sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qailu kalimati kaza wa kaza wane ne yake fadar wannan kalmomi da naji sai wani mutum daga cikin mutane ya ce ana ya rasulullah ni ne ya ma'aikin Allah sai annabi ya ce ajibtu laha futihat laha abwabus sama nayi mamakin wannan kalma an bude mata kofofin sama wato Allah subhanahu wataala ya karbe ta hannu biyu shine ibnu umar yake cewa fa ma taraktuhunna mundu sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik tunda naji manzo Allah ya faɗa haka ban bar waɗannan kalmomi ko yausu cikin faɗarsu nake haka nan lokacin da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan rubuta wasiyya hadisin sa yana cikin sahih Muslim yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa haƙƙin musulmi ne wanda yake da wani abin da zai yi wasiyya a kansa kada ya kwana uku yayi kwana uku bai rubuta wasiyyarsa ba to tun daga lokacin da sayyidina Umar ya ji wannan sayyidina Abdullahi dan Umar ya ji wannan sai ya zanto ba daren da ya wuce gari ya waye bai rubuta wasiyar abin da yake ganin ya kamata ai masa bayan rasuwarsa ba tun daga wannan lokacin haka nan Imam Ahmad ya rawaito da sanadi Hassan daga Abdullahi ibn Muhammad ibn Aqil yake cewa sayyidina Abdullahi dan Umar yana cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya bani riga na sa riga ce da aka kawo daga Masar sannan ya sawa Usama shi ma ya bashi wata riga ya sanya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga kaya na suna wato sun wuce idan sawu suna jan kasa sai annabi ya bi shi sai kama kafadar Abdullahi dan Umar yace ya ibn Umar kullu shay'in massal arda min as-siyab fa fi an-nar duk wani abin da ya rika jan kasa daga cikin tufafi to wuta wato iya inda ya kai ya wuce idan sawu Allah zai azabtar da wannan gabar da wuta to tun daga lokacin Abdullahi ibn Muhammad ibn Aqil yake cewa fara'aytu ibn Umar yataziru ila nisfi saq tun daga lokacin duk sanda na dubi kayan sayyidina Umar Abdullahi dan Umar zanga ya rabin kauri ne bai sake barin kayan sa suka je kasa ba haka nan daga cikin irin wannan misalai akwai Quraib ibn Fatik al-Asadi Quraib ibn Fatih al-Asadi sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya halarci Uhud ya halarci Badar a bisa kauli sahihi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce da ya ce da ni ayyu rajulin anta laula khallatani fika kai dai ba karaman mutum bane ba dan wasu dabi'u bi da kake da su ba sai Quraim ya ce da shi ya rasulullah ma huma wadannan dabi'u ne guda biyu sai ya ce da shi tusbilu izarak wa turhi sha'rak kana barin tufafinka su wuce idan sawu kana isbali sannan kuma kana barin gashin ka yayyawa akan ka da ya ji haka sai ya ce la jarama la a'udu ba shakka ba zan kara ba daga nan ya je ya datse gashinsa kuma ya daga kwarjallansa bai kara barin su yayi sauka kasa ba haka nan wata rana Abu Dharr wannan hadisin sa yana cikin hadisin Quraib ibn Fatik yana cikin Musnad Imam Ahmad yana cikin Musannaf Abdul Razzaq yana cikin Tabaqat ibn Sa'ad da littafin Al-Ahad wal Mathani na Ibn Abi Asim kuma hadisi ne wanda yake hasan bi turuqihi haka nan akwai a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim hadisin Abu Dharr al-Ghifari ce wata rana mun fito tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam muna tafiya a cikin Madina sai muka fuskanci Uhud sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bazan so a ce ina da dukiya zinari kamar yawan dutsen Uhud a ce na kwana uku ba tare da na rabar da kudin ba ko na bar dinari sai dai dinarin da zan aje saboda biyan bashi face na rika rabawa mutane illa an aqula bihi fi ibadillahi hakaza wa hakaza wa hakaza wa ashara bi yadi sai na rika rabawa mutane wato bazan bar wannan dukiyar ta zauna kwana uku a guri na ba tare da na rabar ba sai dan abin da zan bari dan biyan bashi yace ya Abu Dharr buzar yace labbaika wa sa'adika ya rasulullah yace al aktharuna humul aqalluna illa man qala hakaza wa hakaza wadanda suka tara a duniya sune masu karancin wadata a lahira sai wanda zai rika bada kudin sa ya bada nan ya bada can ya bada nan ya bada nan sannan sai ya ce wa Abu Huraira makanaka la tabra hatta arji ya Abu Dharr hatta arji tsaya anan sai ya nuna masa wani guri yace tsaya anan kakka bar gudun nan har sai na dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi har da ya bace min da gani kuma da daddare ne bayan sallar isha'i can sai Abu Dharr ya ji wani sauki ya ji wani kara sai yake tsammanin ko wasu ne suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama hari sai ya yunkuri dan ya kai dauki sai ya tuna annabi ya ce kai ya bar gurin sai ya dawo tsaya har annabi ya dawo sai yake cewa rasulullah na ji wani sauki sai ne tsammanin ko wasu ne suka kawo maka farmaki ya ce masa a jibrilu ne ya zo mu ya ce da ni duk wani cikin al'ummata da zai mutu baya shirka da Allah to karshen shi sai ya shiga aljanna dakhala aljanna Abu Dharr ya ce wa in zina wa in saraka ko ya taba zina ko ya taba sata annabi ce wa in zina wa in saraka haka nan cikin irin wannan biyayya Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda yake cikin Sunan Abi Dawud ya zo ya zo zai shiga masallaci yana ruwa daidai kofar masallaci sai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ijlisu ku zauna daidai kofar masallaci kawai sai ya zauna shi ba a waje ba shi a cikin masallaci ba saboda kawai abin da ya shigo kunnansa ijlisu ku zazzauna ku zazzauna kuma ya ji sautin manzon Allah ne annabi ya hango shi tsaye zaune akan kofar masallaci yace ta'ala ya abdullah ta'ala ya abdullah ibn mas'ud shigo ya nuna masa ba da shi yake ba da cikin masallacin yake ba shi mai shigowa ba amma saboda gaggawa ne yaga ya zartar da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ya gane da shi yake ba ko ba da shi yake ba tunda dai annabi ya ce ijlisu kawai sai zauna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kamar da yake cikin sahihaini hadisin Abdullah dan Umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riski sayyidina Umar yana rantsuwa yana cikin wata jama'a haka suna tafiya sai yake ji shi yana rantsuwa da babansa kamar yadda suka kasance a jahiliya suna yi a jahiliya sun kasance suna rantsuwa da iyayensu sai yaji sayyidina Umar yana rantsuwa da babansa sai yace da shi ala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum wa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut ku saurara Allah ya hana ku ku rika rantsuwa da iyayenku wanda duk zai rantsuwa to yayi da Allah ko yayi shiru sayyidina Umar yake cewa fa wallahi ma halaftu biha mundu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama zakiran wala athiran tunda naji wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallama ni a karan kaina ban kare irin wannan rantsuwa ba kai ko labarin wani yayi ma ban kare ibarwa ba ba wai shi a karan kansa yayi ba ko ya yi kaito cewa wani ya ce na rantsi da babana bai yi ba saboda tsananin cika wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam ko wannan hani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari kai wani lokaci ɗaya daga cikin su zai ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana wata magana sai ya ci da shi ake nan da nan sai ya dau lamba kamar yadda ya faru da Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu Abu Dawud da Ibn Abi Shayba sun fitar da sanadi mai kyau Wa'il ibn Hujr wata rana ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar gashinsa ya yi tsawo har gadon baya sai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji annabi yana cewa zubabun kalmar zubab a larabci suna amfani da ita don su nuna shu'umi wato shu'umi kamar yana nuna wani sharri yana jin haka sai dauka da shi ake sai ya je ya rage gashinsa sai kashi gari ya zo ga annabi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ganshi ya datsa gashinsa shine annabi yake cewa inni lam a'lika wa hadha hasan ni fa ba da kai nake ba wannan magana da ne ba da kai nake ba amma yadda kai din nan yafi kyau a haka nan Jabir ibn Sulaym al-Hujaymi Abu Juray sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin sunan Abi Dawud da waninsa da isnadi hasan yake cewa annabi sallallahu alaihi hadisi ne dogo amma a ciki daga cikin abinda yake nema wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ahad ilayya ya ma'aikin Allah kai mun wasiya ni da kai sai annabi ya ce da shi la tasubbanna ahadan kakka kuskura ka zagi wani kakka kuskura wani abu ya hada ka da wani kai zagi shine yake cewa fa ma sababtu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala shatan tun daga lokacin ban kara zagin wani ba dane ko bawa ko raƙumi ko dabba gaba ɗaya dai na zagin duk wani halittar Allah saboda wannan abu da annabi ya ce da shi la tasubbanna ahadan kakka kuskura ka zagi kowa ba maza kadai ba har mata haka suke gaggawa duk sanda annabi ya ce ku yi kaza nan da nan za su yi hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin sahihaini shi ma yana tabbatar da wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar idi ya je wa maza hudu ba ya ji cewa mata ba su ji ba sai kira Bilal sai suka tafi bangaren da mata suke sai ya musu wa'azi ya musu hudu ba ya tunatar da su Allah ya umarce su su rika sadaka shine Bilal yake cewa fara'aytuhunna yahwina ila azanihinna wa huluqihinna yadfa'na ila Bilal ya Abdullahi dan Abbas nan take sai naga mata wasu su sa hannayensu a kunnuwan su su cire dan kunnuwan su na zinari wasu su cire sarka su ta zinari suna ta bawa Bilal saboda kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da sadaka nan take ba ma sai sun je gida ba a abin da yake jikin su a lokacin su karka bawa Bilal a cikin wato yana sawa a cikin mayafinsa Ummul Mu'minin Ummu Habiba Ramla bintu Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anha wata rana ta ji Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake cikin sahih Muslim hadithin Nu'man ibn Salim an Amr ibn Aus an Ambasa ibn Abi Sufyan Ummul Mu'minin Ummu Habiba ta ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sallatin ta 10 rak'atan fi yawmin wa layla buniya lahu bihinna baytun fil janna wanda duk zai lijimci sallolin nafila raka'a 12 dare da rana su ne ar-rawatib 12 to da su Allah zai gina masa gida aljanna shine Ummu Habiba take cewa fa ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min rasulillahi wannan falala kai wani lokaci ma zaka ga suna barin abinda suke da bukata a lokacin da suke da bukata ko abinda suka saba da shi a lokaci daya su ji hani na Annabi sallallahu alaihi wasallam su yi watsi da wannan abu hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin musannaf Ibn Abi Shayba yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya wuce gaban sahabbansa daga sun dora tukwane suna ta zabbaka da nama a ciki Annabi ya ce ma haza menene a cikin tukwanen nan suka ce ya Rasulullahi lahmu humurin naman jaki ne muke dafawa Annabi ya ce al-humuru ahliyatun am wahshiya naman jakin gida ko na daji suka ce bal ahliya jakin gida ne Annabi ya ce faqfuha ku kifar da waɗannan tukwanen ya ce fa akfainaha nan take muka kifar da waɗannan tukwanen wa inna lajia'un nashtahi a lokacin muna tsaka da jin yunwa kuma muna sha'awar mu ci amma da Annabi ya ce a kifar nan take suka kifar wannan riwaya ta zo hadisin ya zo a cikin sahih al-bukhari hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana an zo an gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana fata cin jakuna Annabi ya shiru bai ce komai ba aka sake dawowa aka ce ya Rasulullahi ukilatul humur jakuna fa ana liman a cinye su Annabi bai ce komai ba wani ya zo ya ce ya Rasulullahi faniyatul humur jakuna fa sun kare Annabi ya aika mai shela ya shiga yana shela inna Allah wa rasuluhu yanhayanikum al-luhumhum al-humur al-ahliya Allah da manzansa sun hana ku ci naman jakin gida shine yake cewa fa ukfi'atil qudur wa innaha latafuru billah wasu gidajen an dora tukwane suna rababbaka da nama amma daga jin shelar mai shela nan da nan aka fito ana ta kifar da waɗannan tukwane a lokacin da suke sha'awa a lokacin da suke bukata amma saboda hanin Annabi sallallahu alaihi wasallama nan take sun bi umarni ka duba ka ga yadda giya ta zama al'ada a gurin Balarabe in bai sha da safe ba zai sha da rana in bai sha da rana ba zai sha da daddare ko ma ya sha a duka waɗannan lokuta wanda har Allah ya ce da sulat la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu cikin matakan da aka yi na hana su aka fara hana su shan ta lokacin sallah to yadda giya ta zama musu kamar ruwan sha amma al-Imam al-Bukhari da Muslim su ruwaito mana hadisi daga Anas yake cewa wata rana a gidan Abu Talha ya tara abokansa bakinsa Anas din shine mai raba musu giyar yana raba musu giya suna sha sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mai shela aje ayi shela innal khamra qad hurrimat an haramta giya mai shela duka bi saqo kin garin Madina yana ta shela yana fada mutane sahabbai cewa an haramta giya nan take Abu Talha yace fita yace wa Anas fita ka kware da wannan giyar yace sai na fita na kware da ita ina duba sako sako da lungu lungu na garin Madina sai naga kawai giya ce take kwarara kowa ya fito da giya sai ya zubar a cikin dan gangan lokaci ka duba yadda yanzu hukumomi suke ta kashe kudi akan su dakatar da shan kwaya kayan maye abu ya gagara saboda me saboda ba tarbiya ce ta imani ake bayarwa ba so ake abi da baro na dan adam shi kuwa Allah subhanahu wataala ba da haka aka dakatar da shan giya da ta zama musu dabi'a ba da imanin su Allah subhanahu wataala yake kiran su ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum turhamun lokacin da ayat ta sauka la'allakum tuflihun lokacin da ayat ta sauka a ƙarshe Allah subhanahu wataala yake cewa انما يريد الشيطان ان يلقي انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون كو كن دينا a lokacin suka ce intahaina ya rab mun dena wani lokaci sukan kai matuka wajen su ga sun kiyaye abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su koda kuwa akwai wata dama da suke da ita a cikin amfani da abin da an dana su amma ba za su buda kansu ta kofa ba wannan ya tabbata a hadisin da Muslim da wani sa suka rawaito hadisin Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi sanye da zobe na zinariya tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji ya sa zobe na zinariya saboda haka shi wannan sahabin bai da sanin wannan saboda haka sai ya sako zoben sa na zinariya sai suka yi kicibis da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun sa ya zara zoben nan ya jefar yake cewa ya amidu ahadukum ila jamratin min narin fa yaj'aluha fi yadihi yanzu ɗayan ku da gangan sai ya je dauki garwashin wuta ya dora a hannun sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi bayan tafiyarsa sai mutane da suke gurin sai suka ce wannan mutum bayan annabi ya tafi sai suke ce masa ka je ka dauki wannan zoben da annabi ya kai amfani da shi ba na kana iya ka daukar sa ka je ka sayar kai amfani da kudin kana iya tauta da shi kana iya ba matarka ko yar uwarka wacce aka halatta mata su saka kana iya yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ya sarrufi da wannan zoben ba zoben gwal ne saboda ka gwal dukiya ce ya halatta ya kai kasuwa ya sayar ya halatta ya kyauta ga matarsa ko yar uwarsa ko wata wacce aka halatta musu su sa amma jin ko ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zoben yayar sai yake cewa la wallahi ma kuntu akhuzuhu abadan ba'da an tarahahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah ya cire shi daga hannuna yayar ba za ta taba yuwa ba in koma in dauke shi haka ya juya baya ya tafi ya bar wannan zoban a yanzu zaka ga ɗaya daga cikin mu ana gaya masa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ko hannun sa yana neman a bashi wata kofa ta tawili ba wani sabani na malamai da aka samu ba wani kaulin ba wani hadisin shi yanzu gashi a lokacin da ya dauki abin sa zai amfani da shi amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi ya dauki ya cire ya jefar ba zai waiwaya ya dauki abin da annabi ya jefe a hannun sa ba abu na biyar wani lokaci sukan bar sha'awar su da abin da suke so saboda kawai su zartar da umarni na annabi sallallahu alaihi wasallama ko hukuncin sa muna sanar da hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisin Uqbah ibn al-Harith ibn Amir al-Qurashi an-Nawfali Abu Sirwa sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam mutumin Makka wata rana yayi sahaban aure ya tare da matarsa kawai kashe gari sai ga wata mata bakar fata ta shigo gidansa ta dube shi tace kai da wannan matan na shayar da ku kaga yar uwarsa ciki na minar raza kai da wannan matan na ma'ana ta haramta gare ka yace haka tace haka nan take ya dauko sirdi ya dora wa abin hawansa ya kama hanya zuwa Madina yayi tafiya mai nisa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ga fa abin da ya faru na yi sabon aure na tare amma wata mata bakar fata ta fito ta ce ta shayar da ni ne da matata ya kake gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda ta fada kaifa wa qad qila tunda ta fada shikenan yar uwarka ce kai yanzu a ce haka ta faru da kai ai zaka ce zaka canza mai fatawa fatawar da ta yi tsauri amma wannan bawan Allah haka ya sake ta taje tai wani auren saboda kawai ya zartar da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga misali na biyu Ka'ab ibn Malik wata rana ya ci mimmiyo wani mutum da ya bashi bashi ya kibiyansa ya kamo shi ya zo da shi masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu hukunci ya tarsa sa mutumin nan ya biya shi bashin sa saboda haka suka shigo masallaci suna firgima muryar su tai sama Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin gida sai ya jiyo sautin su ya jiyo muryar su sai ya leko ya daga labule ya leko ya gansu suna rigima Ka'ab yana cewa sai an biya shi kudin sa sai Annabi ya ce ya Ka'ab ya kira sunan shi ya ce labbaika ya rasulullah sai Annabi ya masa ishara da hannu tunda daga nesa ne sai ya ce da ishatra min dainik sarayar masa da rabin bashinka sarayar da rabin bashinka dan da dace ya rasulullah qad fa'altu an gama ya ma'aikin Allah na ya fi rabin bashi Annabi ya ce wa wannan mutum to tashi ka je ka biya shi kudin sa ne haƙƙin sa ne yana neman a biya shi kuma ya zo da rigima amma Annabi yana cewa da shi da shatra dainika ya ka zubar da rabi yace qad fa'altu an gama ya rasulullah to yanzu kaga da a ɗayan mu ne fa wani malamin sai yace ka bar masa rabi ce malam ku ba ku san darajar kuɗi ba haka nan daga cikin irin wannan wato wannan hadisin yana cikin sahihain yana cikin sunan abi dawud da wasu daga cikin littafai haka nan ɗaya daga cikin su yakan haƙura da haƙƙin sama gaba ɗaya saboda ya ji wa'azi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad hadisin ummu salama take cewa wasu mutane guda biyu mutanen madina ne guda biyu suka zo suna rigima akan wani sha'anin gado da ya daɗe kuma babu wanda yake da wata hujja a cikinsu ba mai shaida akan cewa wannan haƙƙin nasa ne saboda haka rigima ta kaure suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya musu wa'azi ya ce innakum taqtasimuna ilayya wa innama ana basharun wa la'alla ba'dakum yakunu alhana bihujjatihi min ba'd fa aqdi lahu bima bihaqqi akhihi fala ya'khudhu yace kukan zo ku kawo mun rigima ni mutum ne zan yi hukunci ne gurgurdan abinda na ci daga bakinku na hujjoji tana yiwa ɗaya daga cikinku ya fi iya baki ya fi iya bayani ni kuma in masa hukunci saboda abinda na ji na bayanansa in ɗauki haƙƙin ɗan uwansa in basa ya ce to kada ya karɓa fa inna ma aqta'u lahu qit'atan min an-nar ya'ti biha usmatan fi 'unuqihi yawm al-qiyama kai ya kuskure ya karɓa yankin wuta ne nake masa kuma zai zo da shi yankin wuta ne ya karɓa zai zo da shi ranar gobe kiyama an masa sakannami da shi a wuyansa suna jin wannan sai kowa hankalinsa ya tashi sai ya rika cewa haqqi li akhi na bar wa dan uwana haqqina na bar masa kowa sai yake kokarin ya ga ya saki abin da yake saboda wannan wa'azi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake annabi ya ce to tunda har kun faɗi haka to ku je ku raba abinda kuke rigima a kansa ku yi kokari ku yi gaskiya wajen raban sannan kuma ku yi ƙura'a wanda zai fara ɗauka sannan kuma ku yafe wa juna a shahid anan shine daga jin wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallama kowa sai ya sauka daga haƙƙinsa ya rika cewa ya bar wa ɗan uwansa haƙƙinsa ya bar wa ɗan uwanki haƙƙinsa akwai wata kuyanga wace ba kuyanga ba ko ta abin nan budurwa kun san yadda larabawa suke da kame kai musamman mata sukan tsare ƴaƴansu tun jahiliya ma ba sa barin su suna fita suna cakuduwa da maza ko suna bayyana wani abu na kansu ga maza waɗanda ba muharraman su ba to Shu'ba ibn al-Mughira kamar da yake cikin Musnad abin nan yake cikin al-Baihaqi as-Sunan al-Kubra yake cewa ya nemi wata da aure sai je ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ina neman wata da aure sai Annabi yace ka ganta yace a ai ce je ka ganta domin wannan shi zai sa auren ku yi danko shikira sai ya tafi yaje ya samu iyayenta biyu babanta da babanta sai yake gaya musu gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in zo in ga yarku wanda zan aura sai suka yi shiru yace Annabi yace zo sai suka yi shiru yarinya tana cikin daki sai ta daga labule sai take magana daga bayan labule sai take cewa uharriju alayka in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amaraka an tanzura ilayya lama nazarta na matsa maka ko kace na hada ka da Allah in dai har Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi yace ka zo ka gani to ka zo ka gani in kuma ba shi yace ka gani ba to kaka kuskura ka kalle ni ka duba budurwa ce amma abinda take so ta tabbatar shine umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam in dai yace a gashi to za su iya hakuri da wannan al'adar ta su su sare yadda al'adar su saboda bin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai na ganta na aure ta babu wacce naji dadin zama da ita daga cikin matan da na aura kamar ta المغيرة بن شعبة يا أور ماتا سبعة سبعين أبو نشدة سبعة تنن بهي سقى النبي صلى الله عليه وسلم سنة سن أبند يكي سوء suna kin abin da yake koda kuma haka Allah ya halicce su da san abin ba ko da kin abin amma saboda Annabi yana san abin suna san shi saboda baya san shi to ba ta san shi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wani tela a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirye abinci ya gayyace mu muje mu ci abinci gidansa na raka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kawo abinci gurasa ce da abin hadinta da nama yace sai naga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bibiyar kabewa a cikin wannan abincin yana bibiyar kwanan abinci gefe gefe yana daukar kabewa yana ci yace falam azan uhibbu ad-dubba'a min yawmi idhin tun daga ranar sai naji ina son kabewa kaga ba wai dabi'a sabace Allah ya halicce shi da son kabewa amma saboda ganin Annabi yana bibiyar sa a cikin kwano yana dauka yana ci sai yaji kawai shi ma san kabewa ya shige shi haka nan Jabir dan Abdullah kamar yadda yake cikin Sahih Muslim yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama Jabir dan Abdullah ya kama hannunsa zuwa gidansa sai ya fito masa da gurasa amma ba mahadi ba abinci ba mahadinta udum ko idam sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace hal min udum akwai mahadi mahadin gurasar sai yace da shi illa shay'un min al-khal sai dai khal muke da shi khal inabi ne ko tufa ko wani abu da za a bashi ya tsuma ya dan tsami to in suka tashi cin gurasa saboda ka tirka shakewa sai su rika tsoma ta ciki tana laushi suna ci sai yace sai khal sai annabi yace fa innal khalla ni'mal udum madalla da mahadin gurasa al-khallu yace fa ma ziltu uhibbu al-khalla mundu sami'tuha min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin da naji wannan sai nake son wannan khallin haka nan Talha ibn Nafi' da ya ruwaito da hadisin daga Jabir yake cewa ni ma tun daga lokacin da naji Jabir ya faɗa mu wannan hadisin sai naji ina son sa Abu Ayyub al-Ansari kun san cewa gidansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka farkon hijirarsa to yazo cikin Musnad al-Shashi da Mu'jam al-Kabir na Tabarani da Sahih Ibn Hibban da sanadi sahihi daga Abu Ayyub al-Ansari yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya sauka a gidana sai ya sauka a ƙasa gidansa bene ne sama da ƙasa ne shi da matarsa suna sama Annabi yana ƙasa sai kawai wata rana da daddare muka tashi sai nace atamashya fauqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko fauqa ra'si rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani irin ladabi ne zai sa in rika tafiya a saman kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'ani wannan bai na kasa ni kuma a sama ina tafiya akan kansa kenan saboda haka sai yazo ya ce ya rasulullahi as-suflu arfaqu bina mu mun fusan kasa ya dan fi mana shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan Abu Ayyub al-Ansari ya kasance idan ya aika wa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin abincin sa sai ya aika wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci in aka dawo masa da shi sai ya ga duk inda Annabi ya sa hannu to sai bi yana sa hannu anan sai wata rana ya aika masa abinci akwai tafarnuwa a ciki da tafarnuwa a ciki sai ya ga Annabi sallallahu sai aka dawo da shi sai ya ga babu alamar Annabi ya sa hannu cikin abincin sai ya ce ya Rasulullah na ga baka ci abincin nan ba da tafarnuwa a haramun huwa haramun ne tafarnuwa haramun ne annabi ce lala walakin ni akrahu ba haramu bane amma bana so bana sha'awa yace fa inni akrahu ma karehta ya rasulullah abinda baka so ni ma bana so shi tun daga lokacin ya daina cin tafarnuwa abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ji yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaban wata kabila yana yaban wata kabila daga cikin kabilun larabawa tun daga lokacin yaje na santa kawai saboda jin annabi yana yabanta ita ce kabilar banu tamim kamar yadda yake cikin sahihaini hadisin abu huraira yake cewa la azalu uhibbu bani tamim min thalathin sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubuwa uku da naji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yasa nake san banu tamim naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hum ashaddu ummati ala dajjal sun fi kowa cikin al'umma ta tsanani akan dajjal sannan an kawo masa zakkarsu annabi yake cewa hadhihi sadaqatu qaumina wannan zakkar jama'an mu ce zakkar mutanen mu ce haka nan yaji annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana akwai wata kuyanga ta sayyidatuna aisha radiyallahu anha daga wannan kabilar ta bani tamim annabi yace da ita اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل كي أنت تونن تنا دك شكي آيان إسماعيل وأن أبو بو أكو شي يسا يجينا سن قبيلة سنن عبد الله بن عمر وانا شين مثالي نكال شي عبد الله بن عمر حكى كو عبد الله بن عمر بعد عمر بعد عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما كوي دجن النبي صلى الله عليه وسلم يا فللر Abdullahi ibn Mas'ud sai je na sansa sai je na sansa yake cewa kamar yadda yake cikin sahihaini Masruq yake cewa mun zo muna zuwa wajen Abdullahi ibn Amr sai wata rana aka ambaci Abdullahi ibn Mas'ud a gurin sai yace laqad zakartum rajulan la azalu uhibbuhu ba'da shay'in sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kun fado sunan wani mutum ni bazan gushi ba ina son sa bayan abinda naji daga annabi sallallahu alaihi wasallam naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khudhul qur'ana min arba'a min ibn ummi abdin fabada bihi ku koyi alqur'ani daga mutane hudu sai ya fara da abdullahi dan mas'ud sannan ya ce mu'az ibn jabal sai ubay ibn ka'ab sai salim maula abi huzaifa wannan farawar da annabi yayi da shi sai ya sa mun kaunarsa to mutanen da suke san abinda annabi yake so suke kin abin da annabi yake ki koda ba haramun bane ina kuma annabi zai haramta abu su kuma su so wannan abu ina annabi zai yi umarni ya nuna san abu su kuma su kisan sa shi yasa a cikin al'umma ba a taba samun wata al'umma da ta yi wa annabin ta biyayya ba kamar yadda sahabbai suka yi manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya wannan kadan ne daga cikin abubuwa da dama wanda inda zamu kwana anan muna ambatan misalai ba za su kare ba duka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a haka suke haka dabi'a su take haka alaka su take da halar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'aunin soyayya ta gaskiya duk wanda yake soyayyar ma'aiki ta gaskiya to ya so abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake so ya so sunnarsa ya so sahabbansa ya so matansa yaso ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaso masoya annabi sallallahu alaihi wasallam yaso mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba haka ba to soyayya sa ta ƙarya ce yar jabuci da waɗannan kalmomi nake cewa Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa muna godiya ga waɗanda suka hada wannan zama Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri Allah ya maida kowa gidansa lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam